sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a jamhuriyar Niger sarakunan makafi sun gudanar da wani taro a birnin Yamai domin tattauna hanyoyin dafawa ƴan takara na kasassu a zaben ƴan majalisar dokokin kasar. Haka kuma za ku ji cewa hukumar kula da haƙƙi da ƙarfafa gwiwar ƴan ƙasa akan harkokin albarkatun mai da iskar gas ta Najeriya ta ce damammakin kamfanonin cikin gida masu hada-hada a ɓangaren albarkatun mai na ƙasar ya ƙaru da kimanin kashi 30 cikin 100. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Sani Shu'aibu Malumfa tana tafa da rahoto na musamman, sannan muna tafa da labaran wasanni. Amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. Likitoci a Kenya da ke aiki a asibitocin gwamnati sun fara yajin aikin gama gari a yau Litinin akan rashin inshora mai kyau da kuma kayan kariya a yayin da suke jinyar masu cutar COVID-19 a cewar kungiyar jami'an lafiyar. Kungiyoyin likitoci da kwararru a fannin magani da likitocin haƙori ne suka rubuta a shafinsu na Twitter a yammacin jiya Lahadi cewa babu wani mataki da aka ɗauka akan ƙorafe-ƙorafen da suka gabatar watanni 8 da suka gabata. Gwamnatin Kenya ta yi watsi da batun lafiya da walwalar jami'an lafiya da kariyarsu a cewar kungiyar ma'aikatan. Babu tanadin inshorar asibiti da wasu tallafe-tallafen ma'aikata. Tabbas wannan ya kawo cika sosai a yakin da ake yi da annobar COVID-19 a kasar da ke fuskantar karancin likitoci. Kasar Kenya ta bada rahoton samun adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 349 a jiya Lahadi da mace-mace 6. Abin da ya sa gaba ɗayan adadin da aka samu a kasar yanzu ya kai 94,500, sai kuma mace-mace 1,639 a cewar ma'aikatar lafiyar Kenya. Yayin da a yau Litinin aka fara yin allurar rigakafin cutar COVID-19 ta biyu a fadin Amurka, gwamnatin tarayya ta fitar da sabbin sharuɗa akan waɗanda za a ba muhimmanci wajen yin rigakafin a zagaye na gaba. Mambobin wani kwamitin mashawarta na hukumar sa ido kan cututtuka masu yaduwa na Amurka su 13 cikin 14 ne suka kada ƙuri'ar a jiya Lahadi akan amincewa da matakin ba Amurkawa 'yan shekara 75 zuwa sama. Tare da jami'an da ke muhimman ayyuka, muhimmanci wajen bada rigakafin a zagayen farko. Jami'an da ke yin muhimman ayyukan sun hada da 'yan sanda, jami'an kwana-kwana, malaman makaranta, jami'an hukumar tura sakonni da na hukumar safari, da jami'an da ke aiki a bangaren abinci da noma, da sarrafa kayayyaki da kuma na kantinan saida kayan abinci. Kuri'ar kwamitin mashawartan na zuwa ne yayin da ɗaruruwan motocin ɗaukar kayayyaki suka fara bazuwa a faɗin ƙasar don raba rigakafin da kamfanin magungunan Amurka na Moderna da kuma cibiyar lafiya ta ƙasar suka haɗa kusan 6 miliyan. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin ake saran majalisar dattawa da tawakilan Amurka za su kada kuri'a akan kudirin bada tallafin rage radadin tattalin arziki da annobar coronavirus su janyo na $900 billion, wanda zai taimakawa Amurkawa da masu masana'antu. Matakin na zuwa ne bayan makonnin da aka kwashe ana zaman shawarwari a lokacin da shugabannin jam'iyyar Democrat da na Republican a majalisan suka samu sabanin ra'ayoyi akan yawan kudin tallafin da gwamnati za ta bada da kuma ko za a ba batutuwa kamar tallafin rasa aiki ko barin harkokin tattalin arziki su ci gaba da aiki muhimmanci. Matakin kuma na zuwa ne yayin da ake samun ƙarin masu kamuwa da cutar COVID-19 a ƙasar, inda Amurka ta samu kusan mutane 18 million da suka kamu da cutar. Ana kuma samun fiye da mutane 200,000 da ke kamuwa da cutar a duk rana. Adadin mace-mace a ƙasar kuma ya zarta 317 a cewar jami'ar Johns Hopkins. A jiya Lahadi ne shugabannin majalisar dattawa da tawakilai suka sanar da matakin bada tallafin kai tsaye na $600 ga galibin Amurkawa, tare da yin la'akari da waɗanda kuɗaɗen shigarsu suka haura $75,000 a shekara. Amurka ta ɗora alhakin wani harin rokoki da aka kai jiya Lahadi a wani yanki da aka sanya matakan kariya sosai a babban birnin Iraq akan mayakan da ke samun goyon bayan Iran. rundunar sojan Iraq ta ce wata kungiyar mayaka da aka haramta ta harba rokoki takwas har wani sojan Iraq ya jakkata gine-gine da motoci kuma suka lalace Ofishin jakadancin Amurka a Baghdad ya ce babu jami'in ofishin da harin ya shafa amma harin ya danyi barna a harabar ofishin An kunna na'urar kariyar makamai masu linzami da aka sanya a ofishin jakadancin dan dakile harin
To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kamar yadda kuka ji a farkon shirin a jamhuriyar Niger sarakunan makafi sun gudanar da wani taro a birnin Yamai domin tattauna hanyoyin dafawa ƴan takara na kasassu a zaben ƴan majalisar dokokin kasar mai zuwa ta za a yi a ranar 27 ga watan Disamba ta yadda za a sami wakilan masu bukata ta musamman a zauren majalisar wakilin muryar Amurka a Yamai Sulan Mumunu Barma ya aika mana karin bayani
yau kiran da ni muku ina kira gare ku in kun koma cikin al'umma ya kamata mu tashi gaba daya mu shiga mu ga mu al'umma su ba mu dama bana a zabe mu mu kasance a cikin wannan zauren na majalisa ku da asaraki sai kun je kun tada al'umma ku da kwana kuma al'umma ku muna son su ma ba na kasasu dai ba su ga mu al'umman Yamai gaba daya cewa su yi to da fifi ranar zabe su zabi jami'iyyar muta sai RPJ surhu saboda a karkashin ta ne muke takara
Malam Muhammadu Umaru kenan wani makafo dake takara a zaben ƴan majalisar dokokin da ake shirin gudanarwa a ƙarshen makon da muke ciki. A nan mun tarar da shi a dandalin da ake kira Funyar Fukoki yana yi wa sarakunan makafin birnin Yamai jawabi da zumar samun haɗin kansu a yakin zaben da yake gudanarwa kamar kowane ɗan takara.
Kun san mukin na kasasu akwai abubuwa da yawa waɗanda muke so ba ma samu su. Domin ba a dama da mu kenan in muna so mu cimma guri ya kamata a ce muna cikin madafan iko a dama ta da mu
babban gurin da masu bukata ta musamman suka sa gaba ta hanyar babban zaben na jamhuriyar Niger shine kara jaddadawa jama'a cewa na kasasu na da yanci kamar kowane dan kasa
mun ga cewa al'umma so da yawa suna yi muna kallon kaman ba abin da muka iya sai bara To ya kamata mu canza wannan kallon zuwa ga nuna musu cewa mu ma kin da kasasu mutane ne waɗanda suke kawo nasu kokari a cikin ci gaban ƙasa.
To ko me sarakunan makafi ke cewa akan kudirin nan na Muhammadu Umaru da takwarorinsa? Sarkin makafi Isuhu mai kwai na daga cikin waɗanda suka halarci wannan zama.
Kwanakin ga duk propaganda da aka yi cikin radio ana cewa a kula da mata, a kula da yara, a kula da komai har yanzu cikin radio ba mu ji ko da ranar da aka ce a kula da miskinai. To rada duk Allah ya samu na da dangin mu wanda ya kai ga majalisa. To rabo mu bai bace.
Da yake magana a madadin dukkan sarakunan yankin Yamai, sarkin makafin Kwaratagi Musa Ango ya tabbatar da cewa za su shiga kowane lungu da sako don tallata ɗan takarar su
akwai mutanen mu makahi muna faɗa musu akwai makwabtan mu akwai waɗanda ma wallahi masu ido na lahiyar surui amma duk inda muna taro sai sun zo su zamu bida mu ce musu dan Allah dan Annabi ku kokari ku jefa mana babu zancen wannan party wai kaza kaza a
Muhammadu Umaru ya karanci fannin gudanar da ayyukan hukuma a makarantar ENA Ecole Nationale d'Administration dake birnin Yamai lamarin da ya bashi damar samun aiki a majalisar dokokin kasa to amma gurinsa na kare haƙƙin na kasassu ya sa shi da wasu takwarorinsa na kasassu yanke shawarar shiga zaben ƴan majalisa na Disambar 2020 domin a cewar su mai daki shi ya san inda yake masa yoyo Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma hukumar kula da haƙƙi da karfafa gwiwar ƴan kasa akan harkokin albarkatun mai da iskar gas ta Najeriya ta ce Daman makin kamfanonin cikin gida masu hada-hada a bangaren albarkatun mai na kasar ya karu da kimanin kashi 30 cikin 100 shekaru 10 bayan kafuwar hukumar duk wada kalubalen da take fuskanta daga Kano Mahmud Ibrahim Korina dauke da rahoto
a yin taron karawa juna sani da ma'aikatan kafafun labarai a Kano daraktan ayyukan dokoki da shari'a na hukumar barista Muhammad Babangida Umar ya ce zuwan hukumar ya kawo sauye-sauye ga sha'anin tafiyar da bangaren mai da iskar gas a Najeriya
ana bukatar duk abin da za a yi ko kwangila ce ko aiki ne ko wani abu za a gina ko wani abu za a yi inda ya dangaci harkan mai a kasar Najeriya to a tabbatar da cewa an yi amfani da in kaya ne za a saya a tabbatar cewa kayan da aka yi a Najeriya ne ko aka hada a nan ko aiki za a dauka kuma a fara dauka yan kasa kafin a kawo mutanen kasashen waje a wannan aikin shine a takaice abin da muke yi kafin a kafa wannan hukuma a shekara ta 2010 kusan kashi 90 na duk abubuwan da yake faruwa a harkar mai a Najeriya kasashen waje ake yi
Alhaji Abdulmalik Halilu dake zaman general manager mai kula da harkokin bincike da kididdigar alƙalima a hukumar yayi tsokaci game da nasarorin da suka samu wajen zartar da dokokin da suka kafa hukumar
da idan aka ce an ba da oil block a Najeriya abinda
rijiyar mai
abinda mutane suke lakai da shi shine nawa za a samu idan an fitar da mai din a Najeriya amma yanzu muka ce ai yafi karfin wannan so daga tan da aka ba da allocation aka ba da concession kamata ya ce lokacin za a exploration in Nigeria ne lokacin za a field development in Nigeria ne wato za a gina region kenan in an fara production an fara hakumai an fara samai ya zama na in Nigeria su ne ma'aikata su ne suke kawo chemicals su ne suke ba da services su ne suke maintenance su suke operations to abu da muka canza kenan yanzu to shine kaga cewa mutane da yawa yanzu sai suka sa jari a gina masana'antu wanda za su iya su kawo wayannan kayan to kaga ba shakka ya ƙara ayyuka ga matasa ya ƙara kuɗin da Najeriya take ajiyewa a ƙasa maimakon da duk abubuwan da ake a waje ne ke kawowa
mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero wanda dan gurbar Kano Alhaji Abubakar Sulagaya ya wakilta ya nanata bukatar da ke akwai ga masu ruwa da tsakiya a bangaren albarkacin mai da iskar gas a Najeriya su dafa wa aikin hukumar domin alfanin 'yan ƙasa
abu ne da ya shafi kishin ƙasa da yadda ƙasa za ta ci gaba saboda haka abu ne da yake haƙi akan duk wani ɗan Najeriya wanda ya tsinci kansa a irin wannan waje ta cewa ya isar domin irin wannan ƙasar mu take buƙata Allah ya sa abin da aka tattauna a wajen nan ya amfani jama'a
batun aikin shimfiɗa bututun iskar gas daga Ajakuta zuwa Kano na daga cikin aikace-aikacen da wannan hukuma ta kula da haƙƙi da ƙarfafa gwiwar 'yan ƙasa a kan harkokin albarkacin mai iskar gas ta Najeriya wato Nigerian Content Development and Monitoring Board ke sanya ido domin ganin an dama da kamfanonin cikin gida Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria
ta gaida Mahmud Ibrahim Kwali yanzu kuma ga sani Shu'aibu Malumfashi da rahoto na musamman
al'amarin tsaro a Najeriya sai du'a'i domin ga dukkan alamu lamarin ya gagari kundila ayya cewa haka ne domin ganin yadda lamarin ya tashi daga tara hanya da kuma sace fasinjoji ya zuwa har cikin gidan mutane ake bin su ana sace su kara da karau yau an waye gari lamarin ya kai ga sace 'yan makarantun sakandare shin ina za mu sanya kanmu wannan sata na ta'addanci ta shafi iyayen ƙasa wato sarakuna har guda hudu sarakuna biyu a jihar Zamfara daya a hanyar Kaduna sannan kuma daya a can wajen tsakanin hanyar Nasara wanda har cikin masallaci suka bi shi suka sace shi wannan abun gwanin ban haushi da ban kunya mako guda kenan da aka je makarantar sakandare ta kimiyya aka sace ɗaliban kuma bayan da suka yi kwana shida a hannun mahara aka ceto su kuma kwana biyu da aka sada su da iyalansu sai kuma wasu daban suka sace ɗaliban islamiyya waɗanda suka dawo daga wajen bikin maulidi kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SC Gambo Isa ya shaida mani
da misalin karfe 9:30 mun samu labarin cewa barayi ɗan bindiga sun kai hari wani gari da ake cewa dan baure a tsarabar bukukuwa da suka sace mutum kuma suka kora shanu da goma sha lokacin da ta dawo za su yi tashi mun samu labarin cewa sun tare ɗan mata wanda yake da makarantar islamiyya ne wanda ta taso daga bulili a tsarabar kuma sanji mai daga wata abubuwa da yake ce mata unguwar alkasu kuma za su koma gida a Abuja. Wata barayi sai yake cikin da wata da yan mata kuma kamar sun ga banza ta fadi suna so su tace su su hawa gaba da su. Saboda haka bibiyo da dandume da area kwamanda sun samu labari kuma nan da aka yi gangami da yan sanda da sojoji kai har ba da yan majalisai wanda aka je kuma aka yi tsayar wuta a kan wannan barayi wato wannan yan mata. Waɗannan yan mata sun kai kimanin su 80 an kwaje su a hannun waɗannan mugayen mutane ba ma so ga dai ba a da su waɗannan mutum da aka fara dafkowa a garin Sanbaure wanda ya samu kimanin mutum 80 da mutum da aka kwata dukkan su suna nan lafiya ba wanda ya ji ciwo. Kuma an kwace waɗannan shanu su ba su da 12 kuma an mayar wa da ba waɗannan yara tuntuni an saka su da yaran.
Ɗaliban da abin ya shafa waɗanda na suturta sunan su sabili da dalilan tsaro sun yi mana bayani.
To abin da ya faru mun je Mauludi Ungo Alkasu mun je lafiya to wajen dawowa ne muka ido wayannan miyagun mutane. A nan kan hanyar Ungo Alkasu din mun dawo nan gab da mahuta. Idan kuma muka ga su sun sa ma tsakiya sun zagaye mu. Gaban mu ga su nan bayan mu masu ne ihan mu duk gas. Kawai sai ɗaya daga bindiga ya ce mana gaban mu kowa ya kwakwanta. Mu kuma kawai sai muka fargita sai muka babbar cikin daji sai muka yi ta gudu wata kalin gara biya cikin dani wasu kuma jikin bukka. Allah ya sa ni hannu kubuta na dinga gudu cikin daji ba san inda nake yi ba sai kawai daga nan gefen gari.
Mun je garin lafiya lafiya wajen dawowa ne kuma yayi abin suka tare mu suka samu tsakiya suka kama wasu amma sun sake su daga nan mu kuma muka ta barka cikin daji cikin danin masara nan muka kwana sai daga nan safiya na yi da su ba muka dawo gida.
Kazalika malamin su shi ma ya ƙara haske
dai wajen maraba hanya inda ake so maraba hanya kuma mai taniya dai wajen iyakar laji to nan muka hadu da su sun muna kewaye su da dama haka suka kewaye mu kowannen su jera ce da bindigi nan suka ce mana duk mu hadu waje guda na ganin muna da yawa to sai na ce ma yaran duk mu tarwaye tarwaye wanda muka yi shi ya ba mu dama da suka rasa yanda za su controlling din mu wannan abin ya jaza wasu mu da dama yaran suka shiga bukkoki suka bubboye dama sun adanshe mana wayoyin mu lalle mu da daliban gaba daya mu 86 mu hudin mun makaranta.
Wannan ya sanya na nemi ba'asi game da irin matakan da gwamnatin jihar Katsina ta fara dauka ko kuma za su dauka dan hana aukuwar wannan lamari a nan gaba. Farko ga sakataren gwamnati Dr. Mustafa Inuwa.
Al'amarin nan na rashin tsaro da ake dauke mutane da ake yi ai birni da kauye ake shi yanzu ne dai wani sabon salo ya shigo wanda aka je aka yi a makaranta a nan jihar Katsina. Saboda haka wannan kokarin da gwamnati ke yi shi za ta ci gaba da yi tabbatar da cewa gaba ɗaya al'amarin na rashin tsaro an shawo kan shi. Kuma kamar ne mai gina gona fa a cikin jawabin shi za a amfani da wannan damar da aka samu aka yi wannan nasarar to a yi amfani da irin abubuwan da suka faru din domin a fuskanci al'amarin baki da ya shi. Kuma su jami'an tsaron kamar da kowa ya sani ana wannan da dai gaba ɗaya shi ya ta'allaka ne a jami'an tsaro inda suke karkashin gwamnatin tarayya. To ana nan ana ci gaba da dukkan abin da ya tabbatar da cewa al'amarin an kawo ƙarshen shi ba ma wannan jihar Katsina ba a dukkanin yankin nan da muke samu wannan matsalolin waɗanda suka addabi mutane tsawon lokaci.
To ganin lamarin ya shafi yan makaranta ya sanya na nemi jin to waɗanne matakai kuma ke ɗauka don hana aukuwar hakan a manyan makarantu na gaba da sakandare. Ga mai baiwa gwamnan jihar Katsina shawara akan waɗannan rukuna na makarantu wato Dr. Bashir Ruwan Godiya.
To ba shakka tun farko dai shi tsarin na tsaro abin da ya shafi hakokin na kowa da kowa sannan da akuwa shi wani al'amari ba mu tsaya ba. Dan da muka je kankara tare da girma gwamna ina dawowa na sa waya da kaina kira kowane shugaban kowace makaranta babba da jami'an sakandare a nan jihar Katsina na kira shi ya hankali shi ga abin da ke faruwa kuma ya sake mai da hankali sannan kuma litinin muka rubuta takardu abin da kira sakula muka tura masa cewa kowanne ya kada zage damtse ya sake mai da hankali wajen inganta tafiyar da tsaro a manyan makarantu da ke yake shugabanta sannan kuma muka ba su umarnin cewa kowanne in akwai bukata ya tuntubi jami'an tsaro yan sanda da civil defense sauransu wajen kada tattaunawa da kada neman shawarwari da kada neman haɗin kai wajen tabbatar da tsaro a dukkan manyan ɗan makarantun mu da ke gaba da secondary ke jihar Katsina don kare rayuka da kuma dukiyoyi na al'umma da suka shafi dalibai da kuma aikatan da ke cikin wannan manyan makarantun namu.
Masanin harkar tsaro kuma mai bada shawara game da harkokin tsaro ga gwamnatin jihar Katsina Alhaji Ibrahim Ahmad shi kuma ga yunkurin sa da kuma fahimtar sa game da hanyoyin da ya kamata a bi don tsara daukan matakan tsaro na lafiya da dukiya da rayukan al'umma.
Mun lura da abin da yasa aka yi amfani da damar da aka dauki waɗannan yara kuma yanzu matakai muke dauka waɗanda bi izinin lahi kuma na roƙon sauran jihohi ma arewa waɗanda ke fuskantar wannan barazana su dauki koyi da gari. Na farko dai za mu fara massive campaign akan security education. Ilimi kana iya yaɗa komai da shi a duniya. Yau yaran nan da suna da ilimin harkar tsaro da su da malaman su to da abin yazo da sauki. Muna issue research school initiative muna so mu incorporating this the concept na harkar tsaro na makarantu. To wannan shi ne mafi a'la na farko kenan. Na biyu kuma community policing da muke so mu ƙara ya hasin wanda al'umma muke ƙara so mu zaburar da su. A tabbatar cewa kowa in harkar tsaro ta zo ta shafi kowa. Kalwar sanda abin ya taru duk katsan tashi wuri ɗaya an haɗu gaba ɗaya kowa ƙoƙari yake ga ya za a ceto yaran nan. To wannan haɗin kai da muka samu na al'umma gaba ɗaya to ya nuna mana cewa kamata a yi mai amfani da shi. Mu ga cewa mun daƙile duk wani abu da zai mana barazana tsoron nan gaba insha Allah.
Sani Shabi Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani, kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka.
Wasanni a takaice.
Duk da kuma bayan da lamuran wasanni suka fuskanta a shekarar nan mai ban kwana ta 2020 sakamakon annobar coronavirus musamman ma sha'anin kwallon kafa, kungiyar kwallon kafar Najeriya ta Super Eagles ta sami sababbin 'yan wasa shida. a duk tsawon shekarar da ya kasar bata sami buga wasa ba har sai watan Oktoba inda ta buga wasannin sada zumunci biyu a Australia haka kuma ta kaddamar da wasu sababbin ƴan wasanta Cyril Desas mai shekaru 23 da Frank Onyeka da Zaidu Sanusi dake takale da kungiyar FC Porto sai Samson Tijani dan wasan kungiyar Golden Eagle ta Nigeria da suka fafata gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2019 da Kevin Apoguma a haifafen kasar Jamus mai shekaru 25 da kuma Chidera Ejuke dan shekaru 22 da ke takale da kungiyar CSK Moscow yanzu haka dai Nigeria za ta karkare shekarun nan ta 2020 ne a matsayin ta 35 a jarawalin mafibitan kasashe ta haujin ta mola a duniya na hukumar FIFA inda ta kara yin kasa sakamakon rashin tabuka abin kwarai a wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afrika ta shekara ta 2022 Shahararren dan wasan kungiyar Barcelona Lionel Messi ya ce ya shirya wa taimakawa kungiyar a fafutukar lashe gasanni a wannan kakar wasanni karon farko bayan takaddama da shugabancin kungiyar yanzu haka dai watanni shida ne suka rage ga kontaragin Messi a kungiyar ta Barcelona dan wasan dan kasar Argentina mai shekaru 33 ya zura wa kungiyar kwallaye 643 inda ya daidaice da tarihin da shahararren dan wasan kwallon kafa Pele ya kafa a can baya dai ya gabatar wa kungiyar bukatar sa ta sauya shika to amma kuma hakan bai samu ba lamarin da yasa ya yanke shawarar ci gaba da zaman sa a kungiyar mai horar da ƴan wasan kungiyar Arsenal Mikel Arteta ya ce bai da niyyar barin kungiyar duk kuwa da koma bayan da take fuskanta a wasanni Arsenal din ta kasa samun nasara ko daya a cikin wasanni bakwai na baya bayan nan na gasar Premier da ta buga lamarin da yasa yanzu haka take ta 15 a teburin gasar to amma Arteta na ganin cewa zai iya ci gaba da karfafawa kungiyar Arteta ya koma kungiyar ta Arsenal ne a watan Disamban bara inda ya jagorance ta ta lashe gasar FA ta Ingila to sai dai kungiyar ta fuskanci koma baya wannan kakar wasannin inda ta zura kwallaye uku kacal a cikin wasanni bakwai na gasar Premier tsohon likitan shahararren dan wasan kwallon kafa marigayi Diego Maradona Alfredo Kahe ya yi hasashen cewa watakila marigayin ne ya kashe kansa da kansa likitan ya yi da'awar Maradona dan shekaru 60 ya nuna alamun ya gaji da rayuwa domin a can baya ma ya daina cin abinci da shan abin sha har ma da magani jim kadan bayan da aka yi masa aikin tiyata a kwakwalwa Kahe wanda ya kasance likitan Maradona tsakanin shekarun 1977 zuwa 2007 ya ce mutuwar Maradona ta sha bamban da yadda aka aladanta na bugawar zuciya kamar yadda ake hasashe Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
to a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma sai labarai a takaice
Likitoci a Kenya da ke aiki a asibitocin gwamnati sun fara yajin aikin gama gari a yau Litinin akan rashin inshora mai kyau da kuma kayan kariya a yayin da suke jinyar masu cutar COVID-19 a cewar kungiyar jami'an lafiyar. Yayin da a yau Litinin aka fara yin allurar rigakafin cutar COVID-19 ta biyu a fadin Amurka, gwamnatin tarayya ta fitar da sabbin sharuɗa akan waɗanda za a ba muhimmanci wajen yin rigakafin a zagaye na gaba. A yau Litinin ake saran majalisar dattawa da ta wakilan Amurka za su kada kura'a akan kudirin ba da tallafin rage radadin tattalin arziki da annobar coronavirus ta janyo na dala biliyan 900 wanda zai taimakawa Amurkawa da masu masana'antu. Matakin na zuwa ne bayan makonnin da aka kwashe ana zaman shawarwari a lokacin da shugabannin jam'iyyar Democrat da na Republican a majalisan suka samu sabanin ra'ayoyi akan yawan kudin tallafin da gwamnati za ta bada da kuma ko za a ba batutuwa kamar tallafin rasa aiki ko barin harkokin tattalin arziki su ci gaba da aiki muhimmanci.
To masu sauraro baki daya abin da ya sauka ga kenan a cikin jerin shirin namu ne yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana yanzu a madadin Maryam Dauda wadda take a gabatar da shirin da Daniel Brown da ya hada shirin da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC